ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan majalisi shine na 91 a wannan yammaci na Juma'a 11 ga watan Dhulqa'ada hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 9 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya. A majalisin da ya gabata, idan ba mu mance ba, muna bayani ne kan musuluntar Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Kuma dalilin da ya sa magana kan musuluntar Sayyidina Umar ya zo, saboda musuluntar nasa yana da alaka da babin da ake magana kansa na hijira zuwa ga Habasha, hijira ta farko, hijirar da wani sashe na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi, musamman masu rauni daga cikinsu, daga Makka zuwa Habasha, hijirar su ta farko sai ta zama tana da alaka da musuluntar Sayyidina Umar. Shi ne mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin da muke karanta sirar annabi cikin littafi ɗin, ya biyo baya bayan ya yi magana kan hijirar aka yi zuwa Habasha ta farko, sai ya biyo baya da magana kan musuluntar Sayyidina Umar. To ƴan uwa, idan ba mu mance ba, bayani ya gabata kan musuluncin Sayyidina Umar, sannan kuma sababin da ya sanya Sayyidina Umar shiga musulunci shi ma bayani a kansa ya gabata. Mun yi bayani kan cewar sabubba ne guda biyu. Sababi na farko, addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi, ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi musulunci, ya ɗaukaki musulunci da Sayyidina Umar. Wata riwayar kuma ta bayyana zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba wa Allah maɗaukakin sarki game da mutane guda biyu masu izza, masu kwarjini, masu haiba, waɗanda kowa ke shakkunsu cikin Makka, shine Sayyidina Umar da Abu Lahab. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi musulunci da ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu, amma wanda ya fi soyuwa a gare shi, Umar ko Abu Jahal. To sai ya zamanto Umar ya fi soyuwa ga Allah sama da Abu Jahal. To sai Allah ya ƙarfafi musulunci da Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Wannan sababi na farko kenan wanda bayani kansa ya gabata. Sababi na biyu kuma, fitan masu rauni daga Makka da fuskantar su zuwa ga Habasha don su yi hijira, su gudu, su tsira da addininsu. To wannan ya sanya yawa Sayyidina Umar jikinsa, saboda yana ga ba yadda za a yi mutum ya fita daga garin da yake garin iyaye da kakanni kuma babu wani gari da ya sani kamar sa, wannan gari aka haife shi cikin sa, ya taso ya girma, gidansa cikin garin ne, kadarorin sa cikin garin ne, kasuwancin sa da sana'ar sa duka cikin garin ne, amma kuma ya fita ya bar garin rana tsaka sai abu wanda yake mai girma. To wannan na daga cikin sabubban da suka sa Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki yadda da shi shiga wannan addini na musulunci. To bayan shigar Sayyidina Umar musulunci, mun ga yadda musulunci ya samu daukaka, mun ga yadda musulunci ya samu izza sakamakon shigar Sayyidina Umar wannan addini na musulunci, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya bada labari. Yace tunda Sayyidina Umar ya musulunta ba su gushe ba suna madaukaka. Ada ba su isa su zo kewayen ɗakin Ka'aba su yi ibada ba. Amma bayan musuluntar Umar ba sa tantama, ba sa shakku, ba sa kokonto, ba sa tararraji wajen zuwa su ibadar su ta sallah a filin ɗakin Ka'aba. To wannan al'amari na izza da musulunci ya samu da ɗaukaka da ya samu sakamakon musuluntar Umar, menene ya biyo baya? Wannan gabar a kanta muka tsaya a makon da ya gabata. Kenan gabar da za mu tashi a kanta a wannan majalisi namu na yau, menene ya biyo bayan musuluntar Umar? Wane martani mushrikan Makka suka yi dangane da musuluntar Sayyidina Umar? Wannan shine abin da za mu tashi kansa cikin wannan littafi da muke karatun sirar ma'aiki cikin sa Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Yace waqad adraka al-kuffara ka'abatun shadidatun hina ma ra'aw Umara aslama. To wannan abu na farko kenan da ya biyo bayan musuluntar Umar dangane da abin da ya shafi mushrikan Makka. Yace waqad adraka al-kuffara ka'abatun shadidatun, bakin ciki, matsanancin bakin ciki ya riski kafirai, hina ma ra'aw Umara aslama, yayin da suka ga Umar ya musulunta. Kenan musuluntar Umar ya kona musu zuciya, konawa wanda yake matsanancin konawa, sun ji kuna cikin zukatunsu sakamakon musuluntar Umar, abun bai yi musu daɗi ba. To tunda zuciyarsu ta kuna sakamakon musuluntar Sayyidina Umar, dole ne ba za su naɗa ƙafafunsu su zauna ba, sai sun yi kai kawo wajen ganin sun mai da martani ko kuma sun ɗau mataki game da wannan musulunta ta Sayyidina Umar wacce ta samarwa addinin musulunci izza da buwaya. To da suka ga Sayyidina Umar ya musulunta, sai suka zauna suka yi nazari, menene mafita? Ka san ƴan kabilar Sayyidina Umar, kabilar Banu Adi, duk da cewar da yawa daga cikinsu ba musulmi ba ne, mushrikai ne, kuma ba sa goyon bayan Sayyidina Umar ya musulunta. To amma musuluntarsa ba zai sa su ɗauki wani mataki a kansa ba. Saboda me? Saboda nasi. Wannan shine kabilancin da Laraba suka kasance suna tafiya a kai. Ko da naka ya yi abin da ya kauce turbar da kai kake tafiya a kai, ɗauke kai suke yi. To sai zamanto yanzu musuluntar da Sayyidina Umar ya yi, su ƴan kabilarsa ba su yi tunanin ɗaukan wani mataki ba, kawai sun kyale shi ya je shi ya sani. To amma sauran kabilu wanda mushrikai ne, wanda ba daga cikinsu Umar ya fito ba, su sai suka zauna suka yi mitin, musamman kabilar Banu Saham suka zauna suka yi mitin, suka yanke shawarin kawai gara fa su ɗauki mataki akan Umar, kar su sa ido su bar shi ya musulunta kuma a zo kamar ana ci musu kashi. To shine suka ɗauki mataki, a nan yake mana bayani wani mataki suka ɗauka. Ya ce wa kanu qad aradu qatlahu, sai suka kasance sun yi nufin kashe shi, kashe Sayyidina Umar. Wannan kabila ta Banu Saham bayan sun zauna sun tattauna, sun yi meeting, sun yi shawari tsakanin su, sai suka cimma matsaya kan matakin da za su dauka kan Sayyidina Umar, shine su kashe shi. Idan suka kashe shi za su huta. Sannan wannan daukaka da musulunci ya samu sakamakon musuluntarsa, za a koma gidan jiya, ma'ana zai koma ya zama makaskanci in suka kashe Umar. Amma matukar suka bar Umar yana numfashi, to abun karuwa zai yi. Izzar musulunci kullun karuwa za ta yi ta yi. Amma idan suna so su yi wa tukkar hanci, ya zamanto musuluncin nan yadda yake makaskanci, ‘ya’yan musuluncin suke buya su ta ibadunsu, to in sun kashe Umar zai koma kamar yadda yake, za su ci gaba da ibadunsu a boye. Amma matukar Umar yana raye, ba wanda ya isa ya hana su su fito su yi ibadarsu a bayyane. To yanzu matakin kawai shi ne su kashe shi, in sun kashe shi za su huta. To shi ne suka yi nufin kashe shi. Hatta jitama'a jam'un haula darihi yantadhiruna. To tunda yanzu sun yanke shawari akan su kashe Sayyidina Umar, matakin da za su ɗauka na kawo ƙarshen wannan ɗaukaka da suka ga musulunci na samu a Makka shine kashe Sayyidina Umar, sai suka haɗa kawunansu, suka yi cincirundo, tawaga mai yawa daga ƙabilar Banu Saham, suka zo suka yi da'ira suka kewaye gidan Sayyidina Umar, suna jiran fitowarsa. Kenan yana fitowa za su far masa, sai sun ga bayansa. Wannan matakin da suka ɗauka ke. To ana cikin wannan yanayi, sun kewaye gidansa suna riƙe da makamai, shi kuma yana cikin gida bai fito ba tukunna. Faja al'asu bin Wa'il as-Sahmi wa huwa min bani Saham hulafa'i bani Adi qaumi Umara wa alayhi hullatun hibara wa qamisun makfufun biharirin. Ana cikin wannan yanayi, sai ga al'as bin Wa'il as-Sahmi ya taho, sai ga taron jama'a kewaye da gidan Sayyidina Umar. Wannan al'as bin Wa'il as-Sahmi yana daga cikin waɗanda in sun yi magana ko kowa zai ɗaga wa maganar su kafa cikin Makka, ma'ana na cikin waɗanda ake sauraron maganarsu, kalmarsa a bar sauraro ce cikin garin Makka. Yana cikin masu faɗa a cikin garin Makka, yana cikin dattawan garin Makka wanda in suka kada baki suka yi magana ba mai tankawa. Mahaifi ne na Amr ibn al-As. To sai taho sai ya ga gidan Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, kewaye da dandazo da tawaga na mutane, kuma suna ɗauke da makamai. Wa huwa min bani Saham, shi al'as bin Wa'il ya fito daga ƙabilar Banu Saham. Kenan wannan ƙabila da ta taho don ta hallaka Sayyidina Umar, shi al'as bin Wa'il daga cikinta yake, ɗan wannan ƙabila ce. Su kuma ƙabilar Saham, ƙabilar Saham hulafa'u bani Adi, halifofin Banu Adi ne. Halifofi shi ne akwai yarjejeniya tsakaninsu da ƙabilar Banu Adi, yarjejeniya ta amana da aminci da taimakekeniya. Kowace ƙabila za ta taimaki ‘yar uwarta a duk wani abu da ya tinkaro ta na ƙalubale, za ta agaza mata. Ƙabilar Banu Adi, idan ƙalubale ya dumfaro ya tinkari ƙabilar Banu Saham, to ƙabilar Banu Adi za ta taimaka mata. Haka ita ma ƙabilar Banu Saham, idan ƙalubale ya tinkaro ƙabilar Banu Adi za ta taimaka mata. To ita kuma ƙabilar Banu Adi ƙabilar Sayyidina Umar ce. Shine a nan gurin ya ce hulafa'u bani Adi qaumu Umara. Shi al'as ya fito da ƙabilar Banu Saham, wanda akwai yarjejeniya tsakaninsu da ƙabilar Banu Adi ƙabilar Sayyidina Umar. Yana sanye da hullatun hibara, mayafai guda biyu, yana sanye da mayafai guda biyu wanda aka ƙawata su aka musu kwalliya. wa kamisun makfufun biharirin, sannan har ila yau yana sanye da rigar da aka dinka ta da alharir, kenan ya sa tufafi mai kyau na gani na fada, ya sa tufafi na alfahari. Da ya zo ya tadda mutane, wasu suna kewaye da gidan Sayyidina Umar, wasu kuma suna can, duk dai kowa na jiran fitowar Sayyidina Umar. Sai ya shiga cikin gidan Sayyidina Umar, bai tambayi waɗannan da suke kewaye da gidansa ba, da waɗancan da suke nesa da gidansa, kowanne na jiran fitowarsa, duk bai musu magana ba. Yana zuwa sai ya shiga gidan Sayyidina Umar. Da ya shiga sai ya samu Sayyidina Umar, fa qala li Umar, sai ya ce wa Sayyidina Umar, ma baluka, me ya haɗa ka da waɗannan mutane da suka zo suka kewaye gidanka, wasu kuma suna can, kuma kowanne ɗaya daga cikinsu rike da makami. Faƙala, sai Sayyidina Umar ya ce, za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani an aslamtu, ya ce ‘yan ƙabilarka su ne ƙabilar Banu Saham, sun lashi takobin cewar sai sun kashe ni saboda na musulunta. Wannan shi ne abin da ke faruwa, karka daɗa karka rage. Mutanen da ka gansu kewaye da makamai jikin gidana, saboda na musulunta ne, suna so su ga bayana. Haka wanda ka gansu a can nesa, su ma duka burinsu kenan, suna so su ga bayana saboda musuluntar da na yi. Faƙala, sai shi wannan mutumi da ake kiransa Al-As bin Wa'il As-Sahmi, sai ya ce wa Sayyidina Umar, la sabila ilaika, aiko ba su isa su iso gare ka ba, ballantana su yi maka lahani har ta kai ga raunata ka ko ta kai ga kashe ka. Kenan bayan da suka iya da kai, ba su isa su shafe ka da abin kyama ba, ba su isa su taba ka da abin da ba a so ba. Kenan ba wanda ya isa ya taba ka abin da yake so ya bayyana masa ke. Ya ce, fa'ana laka jarun, ni a gare ka ne ba da amana ne da aminci, kenan ni zan zama maka kwaba, ni zan zama maka kariya daga sharrin waɗannan mutane da ka gani. Gashi shi ɗin ma ba musulunta yayi ba, yana nan addinin bautan gumaka, amma gaya wa Sayyidina Umar haka, wannan zai nuna maka iko na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa amina Umar sai ƙara samun nutsuwa, ya ji a ransa cewar dandazon mutanen nan da ke jiransa a waje wajen gidansa, da wanda suke can nesa su ma suna dakonsa, ya samu nutsuwar cewa ba yadda suka iya da shi, saboda shi mutumin nan in dai yayi magana shike, ko ba mai tankawa, ba mai cewa uffan, saboda yanda yake da ɗaukaka da girma, ya zamanto duk abin da ya faɗi ba mai tanka masa. Wa kharaja al-As, sai shi wannan mutumi Al-As bin Wa'il As-Sahmi sai fita daga gidan Sayyidina Umar, ya samu waɗanda suke kewaye da gidansa da kuma waɗanda suke can nesa da gidansa, ya ce, fa wajada an-nasa qad sala bihim al-wadi, sai dai riski mutanen da suke wajen gidan Sayyidina Umar da wanda suke nesa da gidansa, kwarin da ke jikin gidan Sayyidina Umar na makare da mutane, mutanen nan kuma burinsu su kashe Sayyidina Umar. Jikin gidan Sayyidina Umar akwai wani kwari, to wannan kwarin yana makare da mushrikan Makka Quraishawa rike da makamai, kowane ɗaya daga cikinsu fatansa ya ga bayan Sayyidina Umar. Abin da ya sa mawallafin wannan littafi ya yi amfani da wannan kalmar cewa sala bihimul wadi, kalma ko ibara ce da ake amfani da ita ga ruwa lokacin da ya gangaro ya cika kwari, to sai ya amfani da ibarar mu mutanen da suka yi gangami don su kashe Sayyidina Umar, don ya nuna maka yawansu. Kenan ba mutane bane kankani kadan, ba mutane bane kadan, mutane ne waɗanda suke masu tarin yawa, tawaga ce mai tarin yawa, shi yasa ya amfani da wannan ibarar don ya nuna maka yawansu da adadinsu, ta yadda suke da yawa da kuma yadda suke Allah Allah su ga fitowar Sayyidina Umar su ga bayansa. shi yasa aka manta su da ruwa wajen gudu da kuma yanda ruwa ke zuwa ya taru a kwari, to haka su ma suka taru a wannan kwari dake gefe da gidan Sayyidina Umar. To da ya fice su amma waɗannan mutane fa qala, sai ya ce musu shi Al-As bin Wa'il As-Sahmi, sai ya ce musu aina turidun, ina kuke so ku je, da wanda suke wajen gidan Sayyidina Umar da waɗanda kuma suke cikin kwarin dake jikin gidan Sayyidina Umar. Ya tambaye su yace ina kuka nufata, ina kuke son zuwa? Qalu nuridu hadha ibn al-Khattab alladhi sab'a, suka ce ba kowa muke nufi ba, ba gurin kowa muke son zuwa ba, sai gun dan Khattab alladhi sab'a, wanda ya bar addinin iyaye da kakanni, muna so mu isa gare shi mu ga bayansa, domin bayan ya bar addinin iyaye da kakanni, baƙon addini, ƙirƙirarren addini da iyaye da kakanni ba su san shi ba, da Muhammadu ya zo da shi yana ƙoƙarin ba shi ɗaukaka a garin Makka, to shi ne muke so sai mun ga bayansa a yau. Sai wannan mutumi Al-As bin Wa'il As-Sahmi kala ya ce la sabila ilayhi, ya ce ba ku isa ku je gare shi ba, kuma ban karna ga wani daga cikin ku ya taba shi da abun kyama, ku juya abunku kowa ya tafi sha'aninsa. Yana fadin haka faraja annasu, mutanen nan kowa sai ya juya, ba wanda yayi wata, ba wanda ya tanka masa, ba wanda ya ce masa cikanka. Faraja annasu min haythu ataw, mutane sai suka juya daga inda suka fito. Kafin ka ce meye wannan, an watse ba ko mutum ɗaya da ya saura. To wannan shine bayani dangane da musuluntar Sayyidina Umar, wanda ya biyo bayan hijirar da musulmai masu rauni suka yi daga Makka zuwa Habasha, hijira ta farko. To babin da yake biye ma wannan babi ya ce ruju'u muhajiril habashati, dawowar waɗanda suka yi hijira daga Habasha, wanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha sun dawo Makka. Wane dalili ne ya sanya su dawowa Makka bayan sun yi hijira? Gabanin mu je ga wannan babi, akwai buƙatar mu duba fa'idoji da darussa da za mu ɗauka ƙarƙashin babin da ya gabaci wannan babi, shine babin hijirar da aka yi daga Makka zuwa Habasha da kuma musuluntar Sayyidina Umar. Akwai darussa da ya kamata mu fita da su da kuma fa'idoji. Abu na farko da za mu ɗauka ƙarƙashin hijirar da wani sashe na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi daga Makka zuwa Habasha da kuma musuluntar Sayyidina Umar, za mu fahimci cewar Allah subhanahu wa ta'ala yakan kare bawansa musulmi da duk abin da ya ga dama. Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba da kariya da garkuwa wa bawansa musulmi da duk abin da ya ga dama. Idan muka kula za mu ga a nan gurin Allah ya ba da kariya wa Sayyidina Umar da mutum wanda yake mushriki, ba musulunta ya yi ba, kuma baya goyon bayan musuluntar Umar. Amma ta ina kariyar ta zo? Ta gurin Ubangiji. Yana Allah yana da iko, yana da dama maƙiyinka Allah ya kare ka da shi. Allah yana da dama, yana da iko, wanda yake cin ƙafarka, yake ƙoƙarin ganin bayanka, sai Allah ya ɗaukake ka da shi, ko yana so ko baya so, saboda abin yana hannun Ubangiji. Ina fata mun fahimci bayani. Wanda yake abokin hamayyarka a kasuwa ne ko kuma gurin aiki, wanda yake ma hassada ta yi ko wata ɗaukaka da Ubangiji ya maka ko ya baka, sai yake ta faɗi tashin cin ƙafarka, yake ƙoƙarin ganin bayanka, to idan Allah madaukakin sarki ya ga dama da shi din Allah zai daukake ka ta hanyar sa ta sababin sa sai Allah ya daukake ka saboda komai yana hannun Ubangiji kuma ba abun da zai faru sai da ganin daman Ubangiji ba abun da zai faru sai da ikon Ubangiji ba abun da zai faru sai abun da Ubangiji ya hukunta ya faru to shi yasa idan mutun ya zama bawan Allah na kwarai yayi rabo di yadda makiyansa magabtansa masu kokarin ganin bayansa suke shiri su ga bayansa ba yadda suka iya da shi saboda yana karkashin kula da iko na Ubangiji maimakon su ga bayansa sai awayi gari su suke kaika wajen daukaka shi shine abin da Bahaushe yake cewa wai hasada ga mai rabo taki taki ai kaman habbaka abu yake yana ƙara girma yana ƙara habbaka yana ƙara ci gaba to idan Allah ya hukunta cewa wannan bawa yana da rabo duk hasadan da zaka masa kaman ingiza shi kake ƙara samun ci gaba kenan bata lokaci ne ka tsaya kana yi wa dan adam hasada bata lokacinka kake saboda abin da Allah ya hukunta ko ka so ko ka ki sai ya faru kana bata lokacinka ne kana wahal da zuciyarka zuciyarka tana wahala da radadi kullun kana wahal da ita bisa ga abin da ba yadda ka iya da shi iko ne na Ubangiji idan Ubangiji ya ga damun faruwan sa dole zai faru ko ka so ko ka ki to Allah ya ga dama ya kare bawan sa sayyidina Umar da babban makiyin sayyidina Umar me yasa muka ce makiyin sa mushriki makiyi ne ga musulmi duk inda kafiri yake ba da za a iya so musulmi ba da za a yi kafiri ya so ka in har kafiri ya so ka to ka koma addinin sa walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu ba da za a yi ba yahudi ko ba nasari su aminta da kai su yarda da kai su kaunace ka har sai in ka bar addininka na musulunci ka koma addini amma matukar kana musulunci duk yadda za su nuna maka cewar su masoyanka ne ƙarya suke yi duk yadda za su wage maka baki suna ma dariya yake ne amma na zuci na zuci babban masoyinka shine dan uwanka musulmi almuslimu akhul muslimu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi dan uwan musulmi ne babban abokin gaban musulmi shedan sai kuma kafu to Allah subhanahu wa ta'ala a wannan al'amari da ya faru na kwaba da kariya da ya ba wa sayyidina Umar dangane da mushrikan Makka da suka yi cincirundo jikin gidansa suke kokarin ganin bayansa zai fito mana da iko na Ubangiji Ubangiji zai aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ta yadda ya ga dama ko an ki ko an so kuma abun sai ya faru gashi nan ya bada bawansa na kwarai sayyidina Umar kariya da makiyi cikin makiyan sayyidina Umar kuma ya zamanto ya tsira daga wannan kaidi da mushrikai suka hada masa na kokarin ganin bayansa kenan Allah zai iya maida makircin mai makirci da shi mai makircin akan wanda yake yi wa makircin da shi sai Allah maida makircin wanda yake yi wa makirci da wannan bai gagari Ubangiji ba subhanahu wataala abu na biyu da zamu dauka karkashin karatun da muka yi na hijira zuwa Habasha zamu fahimci cewar an shar'anta wa musulmi a duk inda yake rayuwa yayi hijira daga garin da babu aminci babu kwanciyar hankali ya tafi zuwa garin da yake da aminci yake da kwanciyar hankali domin ya samu yayi ibadar sa a sake wannan an shar'anta wa musulmi idan kana zauna a garin da kullun ana cikin hatsaniya kullun cikin tashin hankali kullun cikin firgici kullun cikin tashin tashi ne fitinar yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban to an shar'anta wa musulmi ya bar wannan gari yayi hijira ya koma garin da ake zauna Kalau, garin da ake zama na amana da aminci, zaman lafiya, an shar'anta musulmi haka din. Mun fahimci haka dangane da hijirar da waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi daga Makka zuwa garin Habasha. Duk da cewa garin Habashan ma fa ba wai gari bane na musulmi, to amma tun da gari ne wanda za su samu aminci ciki, to Annabi sai musu umurni su bar garin nan da babu aminci, ba zaman lafiya, ba kwanciyan hankali, shine garin Makka. Saboda garin Makka ba su da nutsuwa ciki, ba su da kwanciyan hankali, kullun ana gana musu azaba, ana cin zarafin su, ana keta musu haddi, kaga ba nutsuwa, ba zaman lafiya, ba kwanciyar hankali. To Annabi sallallahu alaihi wasallama sai musu umurni su bar wannan gari da babu aminci, ba amana, ba zaman lafiya, su tafi garin da yake da kwanciyar hankali da zaman lafiya, shine garin Habasha. Duk da cewa duka garuruwa guda biyun ba na musulmi bane, to amma wancan gari da za su yi hijira su koma gare shi, ko suka yi hijira suka koma gare shi tunda akwai aminci, to Annabi sai ba su wannan umurni. To wannan hijirar tana nan har kiyama ta tsaya. Matukar musulmi ya samu kansa a garin da ba zaman lafiya, yana ana zaman ɗarɗar, babu nutsuwa, ba kwanciyar hankali, to an shar'anta masa ya duba ya ga garin da zai je ya samu nutsuwa, ya samu kwanciyar hankali, ya hijira ya koma wancan garin. An shar'anta musulmi wannan, ba a tilasta wa musulmi sai ya zauna a gurin da za a zubda jininsa ba, sai ya zauna a gurin da ba zai samu nutsuwan yin ibadarsa a sake ba, sai ya zauna a garin da za a salwantar da rayuwarsa ba. Ba a tilasta wa musulmi haka, ko da a garin aka haife ka, ko da ku kai ɗan garin ne, ya zama an wayi gari, garin nan da ka taso ciki aka haife ka, ka girma ciki, kake rayuwa ciki, ya zama gari ne da babu aminci ciki, to an shar'anta maka yi hijira ka tafi garin da ke da aminci, saboda ka zauna lafiya, ka zauna cikin nutsuwa, cikin kwanciyar hankali, don ka samu damar yin ibadarka a sake. Domin duk wanda yake zaune a garin da babu kwanciyar hankali, ko ibada ya je yana cikin ɗarɗar da firgici da tunanin me zai je, sanda ya fita daga gidansa ba zai fita hankali kwance ba, yana tunani ko ya dawo ko kuma mai aukuwa ta au, to sai zamanto dai rayuwar da yake yi babu nutsuwa a cikinta. To an shar'anta masa ya bar wannan gari ya tafi garin da zai samu nutsuwa cikakkiya, wannan an shar'anta wa musulmi, saboda ƙasa Allah tana da faɗi. Inna ardi wasi'a, Allah ya ce lallai ƙasa ta tana da faɗi, ba a tilasta maka kawai sai dai banda gari kaza kar ka zauna a ko'ina ba, ko'ina ka je ƙasa ce ta Ubangiji. Fa iyaya fa'budun, Ubangiji ya ce gare ni, ni kaɗai za ku yi bauta, kenan in kuna so ku samu damar yin ibada a sake, to ku bar garin da ake uzura muku, ake musguna muku, ake kuntata muku, ku je garin da za ku samu damar yin ibada a sake. Shi yasa Ubangiji ya ce inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budu. Abu na uku da za mu ɗauka, fa'ida ta uku da za mu ɗauka daga wannan babi da muka karanta na hijira zuwa ga Habasha da aka yi ta farko, za mu fahimci falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Falalar sahabban Annabi ta fito mana a cikin wannan aiki na hijira daga Makka zuwa Habasha. Ta yaya falalar waɗannan bayin Allah ta bayyana dangane da wannan hijira? Saboda sun zaɓi lahirarsu a kan duniya. Ta yaya suka zaɓi lahira kan duniya? Ko shakka babu zamansu a garin Makka, suna zaune cikin gidajensu, kaga duniya ce wannan, ga sana'arsu tana nan tana kai kawo cikin garin Makka, ga kadarorinsu, ga dabbobinsu, duka a cikin garin Makka. Suka ce sun ji sun gani su tsallake su, basu su tafi Habasha don su samu damar yin ibada a sake. Wannan na nuna yadda suke fifita lahirarsu a kan duniya, to shi yasa falalarsu ta bayyana a nan. Sun tsallake da yawansu, suna da gidajensu na ƙashin kansu, suna da raƙumansu, suna da awakinsu, suna da gonakinsu, suna da hadarsu ta kasuwanci, da guraren sana'arsu cikin garin Makka, amma suka tsallake suka tafi Habasha, inda basu mallaki gida ba, basu mallaki gurin sana'a ba, ba su da jari. Suka ce sun ji sun gani sun kwammace su je su zauna a can, matukar dai za su samu saken yin ibada. Waɗannan su ne tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba su ɗauki duniya a bakin komai ba, lahirarsu ita ce gabansu, sun fi fifita lahirarsu a kan duniya. To abu na huɗu, ‘yan uwa, darasi na huɗu da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan babi da muka karanta, za mu fahimci cewa musulmi wanda yake na ƙwarai baya zaɓen duniya ya fifita ta a kan lahira. Domin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama tunda na ƙwarai ne su, kuma tarbiyya ce ta manzon Allah, fatansu su dace da yardar Allah, ba su fifita duniyarsu a kan lahira ba. Wannan ke nuna mana kenan, musulmi na ƙwarai baya fifita duniyarsa a kan lahira, wanda kuma a rayuwar da muke yi a yau akasin haka. Galibinmu, idan na ce kashi 80 cikin 100 na musulmi a yau, duniyarsa ta fi masa lahira, ya fi fifita duniya a kan lahira. Allah maɗaukakin sarki da kansa ya yi shaidar haka, ya ce bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ai ku kun fi fifita duniya a kan lahira. Bal tu'thiruna alhayatad dunya, ku kun fi fifita rayuwar duniya a kan lahira. Mutum zai iya tolerating, zai iya runguma, zai iya karɓan kowane wulaƙanci da wahala da gwagwarmaya inda zai samu duniya, amma ba zai iya karɓa ba a kan lahira. Duk wata gwagwarmaya da ta shafi lahira ba zai iya haƙuri da ita ba, amma in dai duniya ce zai iya shanyewa. Shi ne Allah ke cewa bal tu'thiruna hayatad dunya, ai kun fi fifita rayuwar duniya. Wal akhiratu khairu wa abqa, alhali kuma rayuwar lahira ita tafi alkhairi, kuma ita tafi wanzuwa, domin duniyar takaitacciya ce. Duniyar nan da muke rayuwa cikin ta takaitacciya ce, dan mu da muke zaune a masallacin nan, ba na tsammani akwai wanda zai ƙara shekara 100 a cikin mu, ko kuma akwai har yaron can, ba na tsammani zai ƙara shekara 100 nan gaba. Na'am. Na'am, dari baba. Ba na tsammani duk wanda ke zaune a masallacin nan akwai wanda nan gaba zai ƙara shekara 100. Na'am. Wai a'an mayi shekaru nake nufi, duk wanda ke masallacin nan bana tsammani akwai wanda nan gaba zai ƙara shekara. In ya ƙara ma rayuwar bata da daɗi, ko da ya ƙara. To ita ce fa duniyar ba, da muke ta mata wahala, muke ta mata faɗita, shi ba wata aba ba ce, shekaru ne ƴan ƙididdigaggu, ƴan ƙalilan. Lahira kuma shekarun ba iyaka, ba adadi. Yasa Allah ya ce wal akhiratu khairu wa abqa, lahira ita tafi alkhairi kuma tafi wanzuwa, ita bata da iyaka, amma duniya tana da iyaka. Duniyar in bata kare ba, kai rayuwarka tana da iyaka. Walau ishta alfan thumma alfain ba'daha fala budda min yawmin an tasira ila alqabr, da a ce zaka rayu shekara 1000 ka kara wata 1000 akan ta, to dole watan wata rana a ce yau wane ne fa shekarunsa 2000 gashi nan za a kai shi kabar. Dole watan wata rana za a taho da kai, ana ɗauke da kai a makara, za a kai ka kabar. Ma'ana duk tsayin kwanaki, duk tsayin shekaru. Ai mun san kissar annabi Musa alaihi salam, lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa, ya dunƙula hannunsa sai ya naushi mala'ikan mutuwa. Da ya naushi mala'ikan mutuwa sai idansa ya fita. Annabi Musa akwai ƙarfi. Annabi Musa sai je koka wa Allah. Afwa, mala'ika sai je koka wa Allah. Ya ce, ya Allah, bawan da ka tura ni gurinsa, in je in ɗauki ransa ga abin da ya mun. Allah sai mayar masa da, ya mayar wa mala'ika da idansa, mala'ikan ɗaukar rai. Allah sai mayar masa da idansa. Sai ce masa, ka je ka samu Musa da fatar saniya, ya ɗaga tafukan hannayensa guda 2, ya ɗora kan fatar saniyar, sai a lissafa adadin gashin da tafukan hannayensa guda biyu suka rufe, sai a ƙara masa shekaru adadin wannan yawan gashin. Dama annabi ba a ɗaukar ransa sai da yardarsa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi jinyar da zai koma gurin Ubangiji, ummuna Aisha take ba da labari cewar ta ga annabi yana cewa fir rafiqil a'ala fir rafiqil a'ala. Mala'ikan mutuwa ne ke tambayansa, a ɗauki ranka ko a kyale ka? Annabi yana cewa a ɗauki ransa, ya je ya haɗu da wanda suke maɗaukaka can sama, ya je ya haɗu da wanda suke maɗaukaka can sama. Saboda haka annabi ba a ɗaukar ransa sai da izininsa. To shi yasa Allah ya yi umarni wa mala'ikan mutuwa ya je ya yi wannan abu. Mala'ikan mutuwa sai ya zo da fatar saniya wa annabi Musa, ya ce Ubangiji ya turo ni cewa ka ɗaga tafukan hannayenka guda biyu ka ɗora kan fatar saniya, za a lissafa a ga adadin gashi da tafukan hannayenka guda biyun nan suka rufe, za a ƙara maka shekaru na adadin wannan gashi. Annabi Musa ya ce to idan aka ƙara mun shekaru na adadin wannan gashi sai kuma me? Mala'ikan mutuwa ya ce sai a ɗauki ranka mana, ya ce a ɗauka kawai yanzu. In dai in aka ƙara mun adadin gashin saniya kuma bayan nan ma za a sake ɗaukar ran nawa, to ai ba amfanin ma ƙara mun, kawai a ɗauka ne. Mala'ikan ɗaukar rai sai zara ran annabi Musa alaihi salam. To haka al'amarin yake ɗan uwa, duk yanda aka baka shekaru komin daren daɗewa za su ƙare. To duniyar ba komai ba ce, kuma ba a baki komai take ba, amma mun ɗauke ta komai, mun ɗauke ta bakin komai. Annabi ya ba mu labari cewar duniya da Allah ya ɗauke ta a bar a zo a gani, mai ƙima mai daraja, wanda darajar ta ya kai darajar fuffuken sauro. Ai mun ga fuffuken sauro yana da ƙima, shi kansa sauron ba shi da ƙima balle fuffukensa. To Allah da ya ɗauki ƙimar duniya wanda ƙimar ya kai fuffuken sauro, to da kafuri bai isa ya sha kofi ɗaya na ruwa ba. Amma wannan ke nuna darajar duniya gurin Ubangiji bata kai darajar fuffuken sauro ba. Kenan fuffuken sauro gurin Ubangiji ya fi duniya ƙima a gurin Ubangiji. Kenan duniyar bata da wata ƙima gurin Ubangiji. Shi yasa za ka ga kafuri cikin daula, cikin manya-manyan ababen hawa da manya-manyan gidaje, asusunsa cike da daloli da biliyoyi. Saboda me? Saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ɗauki duniya a bakin komai ba. Abu na ƙarshe da za mu fitar daga wannan hijira da musulmi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi daga Habasha, daga Makka zuwa Habasha, da kuma abin da ya biyo bayan hakan na musuluntar sayyidina Umar, za mu fahimci cewar ya halatta ga musulmi ya shiga ƙarƙashin kariyar kafiri, ya shiga ƙarƙashin kariya da kula na wanda ba musulmi ba. Sawa'un shi wanda zai ba shi kariyan daga cikin ahlul kitabi yake ko daga cikin mushrikai. In har zai ba shi kariyar da gaske babu laifi ya shiga ƙarƙashin kariyar tasa, babu laifi. Mun fahimci haka daga hijirar da waɗannan sahabban annabi suka yi daga Makka suka koma Habasha, suka je suka shiga ƙarƙashin kariyar sarkin Habasha, shi kuma a lokacin ba musulmi bane, yana addinin Kiristanci, kuma suka rayu ƙarƙashin kulansa da kariyarsa. To shine malamai suka ce wannan yana nuna babu laifi a yau musulmi in ya zauna ƙarƙashin kariya da kula na wanda ba musulmi ba, matuƙar ba zai ha'ince shi ba, matuƙar ba yaudararsa yake ba, matuƙar ba shigo-shigo ba zurfi yake masa ba. To babu laifi idan ya je ya zauna ƙarƙashin kulawarsa. Sannan ta ɓangaren kuma mushiriki, ai mun ga yanda Al-As bin Wa'il As-Sahmi ya ba wa sayyidina Umar kariya, kuma wannan kariyar da ya ba sayyidina Umar ta amfani sayyidina Umar. Mutanen da suka haɗu suke ƙoƙarin kashe sayyidina Umar ba su yi nasara ba, a ƙarsu ba ta cimma ruwa ba. To kaga an samu misalai guda biyu, misalin ahlul kitabi kariya da Najashi ya ba wa sahabban da suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha, misalin mushrikai kuma kariya da
Al-As bin Wa'il As-Sam ya ba Sayyidina Umar daga kaidin mushrikai da suke kokarin kashe Sayyidina Umar. Sannan uwa uba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu kariya daga babban sa Abu Talib. Abu Talib yana kan addini na mutan Makka na bautan gumaka. Amma ya ki ya bari a cutar da Annabi. Ya ki ya bari a tsangwami Annabi. Ya ki ya bari a musguna wa Annabi. Ba a musguna wa Annabi ba har sai bayan rasuwan babban Annabi. Annabi ya zauna a sake cikin garin Makka. Ba wanda ya isa masa ko kallon banza. Balle kai hannunsa jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda yana karkashin kula da kariyar babban sa. Babban sa na rasuwa suka yi ta akan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kokarin ganin bayan Annabi. Wannan shine sababin ma da ya kai ga Annabi ga yin hijira daga Makka ya koma garin Madina. To wannan ƴan uwa kadan daga cikin darussa da zamu iya fitarwa karkashin hijirar da musulmai suka yi na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa garin Habasha. To babin da zamu shiga babin da yace ruju'u muhajiril Habasha, dawowar da wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha, dawowar da suka yi, wato dawowar waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha da suka yi zuwa garin Makka. Kenan wanda suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha sun sake dawowa Makka. To wane dalili ne yasa suka sake dawowa Makka? Shine bayanin da zamu kai. Yace wa ba'da thalathati ashhurin min khuruji muhajiril Habasha raja'u ila Makkata. Bayan watanni guda uku da fitar waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha sai suka sake dawowa garin Makka. Kenan zaman da suka yi a Habasha watanni uku. Bayan watanni uku sai suka sake dawowa garin Makka. Wane sababi ne yasa su dawowa garin Makka? Malaman tarihi sun ambaci sabubba mabambanta guda biyu. Sababi na farko yace haythu la tatayassaru lahumul iqamatu fiha. Wannan shine sababi na farko. Sababi na farko saboda zaman su a garin Habasha ba abu bane wanda zai zama musu mai sauki. Ba abu bane mai sauki gare su zama a garin Habasha. Me yasa mun yi bayanin dalilan a baya? Na farko, garin Habasha gari ne na bakaken fata irin ɗan Afirka. Su kuma waɗannan mutane Larabawa ne. Ba Larabe ya zo ya zauna cikin ku bakaken fata zai wahala ta fiskoki daban-daban. Na farko, abin da ya shafi ci Makka, abincin da muke ci, ka ci tuwon ka miyar kuka, ba Larabe ba zai iya ba. Idan ya ci ko na daren yau sai cikin sa ya rikice. Ya kwana yana zagawa. Saboda ba abincin sa bane. Kowa da abincin sa, wai abincin wani guban wani. Haka abun yake. To kaga na farko ta fiskar abinci. Abincin mutan Habasha bai zama daidai da abincin Larabawa ba. Larabawan ma madaukaka Qurayshawa, tunda a cikin Larabawan ma ba kabilar da ta kai kabilar Qurayshawa daukaka cikin Larabawa a zamanin ta wancan zamani, kuma har wannan zamani da nake magana kabilar Quraysh ba kabilar da ta kai ta daukaka. Wannan daukakan daga gurin Ubangiji. Duk wata kabila da take rayuwa a duniya, a ko ina take kabila ce ta fararen fata ko ta bakaken fata, ba kabilar da ta kai kabilar Qurayshawa daukaka har yanzu da nake magana kuma har kiyama ta tsaya. Wannan kabila Allah ya daukake ta. Hikimar daukakar wannan kabila, Annabi sallallahu alaihi wasallama zai fito daga cikin ta, kuma Annabi ya fito daga cikin ta. Ko kuma har kiyama ta tsaya wannan kabila tana da kima, ba wata kabilar da za ta kai ta kima a duniya. To kaga a ce sun je sun zauna ba a yanki na Larabawa ba, yanki na bakaken fata, dole abincin su ba zai dace da nasu ba. Wannan na farko ke. Na biyu, ɗabi'u da al'adu sun bambanta. Ɗabi'un Larabawa da al'adun su sun bambanta da ɗabi'un mu bakaken fata. Saboda haka ba Larabe zai zauna cikin mu zai wahala kwarai da gaske. Gabanin ya saba da ɗabi'un mu. sai ya ɗanɗana kuɗa ya ci kwakwa. Haka mu ma inda za mu je mu zauna cikinsu, gabanin musaba sai mun ɗanɗana kuɗa mun ci kwakwa inda za mu zauna cikin Larabawa. Wannan na biyu kenan. Sannan kuma abu na uku, waiza, yanayin waiza na can ya bambanta da na Makka. Domin ka duba ka ga garin Madina ai gari ne na Larabawa, amma lokacin da aka yi hijira daga Makka aka koma Madina, mutan Makka sun wahala, sun yi ta yin zazzabi da masarsara kala-kala iri-iri. Saboda me? Waizan Madina ya bambanta da na Makka. To su ba su saba da na Madina ba, to shi yasa suka yi ta masarsara, suna ta zazzabi. Mutum in ya wayi gari ba zai tsammani za a kwana da shi ba, za a wuni da shi ba, in ya wuni ba zai tsammani za a kwana da shi ba, saboda yanayin iskar Madina ba daidai take da yanayin iskar Makka. To ina ya ga garin Afirka, garin bakaken fata Habasha, in har iskar Madina ba ta dace da su ba, kaga iskar Habasha ita za ta fi rashin dacewa da su. Saboda Madina tsakaninta da Makka duka bai wuce kilomita 420 ba, ka gani san ba sosai, ba yawa sosai. To ratan da ke tsakanin Habasha da Makka rata ne mai yawa kwarai da gaske, tafiya ne na kwanaki a wancan lokaci. To shi ne a nan gurin yake bayyana mana sababi na farko da ya sanya waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha suka sake dawowa Makka ɗin. Saboda yanayin bai ba su dama su zauna su samu sake a garin Habashan ba. Li'annahum qalilul adad, saboda su ƴan kaɗan ne. Mutum nawa ne muka karanta cewar sun yi hijira daga Makka zuwa Habasha? Mutum 15. Sun je sun zauna garin bakaken fata miliyoyi. To kaga adadinsu ba zai ba su damar sake sashe ya ɗebe wa sashe kewa ba. Wani zai iya rayuwa ma tun farar safiya har dare bai ga ɗan uwansa Balaraben ba. To sai zamanto suna fama da kewa. Bayan bambancin abinci akwai kewa, suna fama da kewa. Ya ce wa adib ila zalika annahum ashrafu quraishin, ka ɗora akan haka kamar bayanin da na yi a baya. Su waɗannan Larabawan da suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha su ne maɗaukaka a cikin Qurayshawa, cikin ƙabilar Qurayshawa ma suna cikin maɗaukaka. To wanda yake maɗaukaki ai ka san na musamman ne cikin mutanansa. To kuma a ce yayi bar garin mutanansa, alhali garin yana da ɗaukaka ta musamman, ya koma wani gari da ba ta mutanansa ba, ka san zai ɗan wahala. Sannan bugu da ƙari, wa ma'ahum nisa'um, tare da su akwai matansu, mata kuma mun san suna da rauni. Abin da namiji zai iya jurewa ya shanye mace ba za ta iya ba. To wannan ƙalubale ya sa su suka dawo daga Habasha suka dawo garin Makka. Wannan dalili ne cikin dalilai da wasu daga cikin malaman tarihi suka ambata, amma dalilin gaskiya ba zai tafi da yanayin sahabban manzon Allah ba. Me yasa muka faɗi haka? Sahabban manzon Allah in dai za su samu saken yin addini, duk ƙalubalen da za su fuskanta za su shanye shi, za su sallama. Ina fata mun gane. Shi yasa na ce wannan dalili da wasu daga cikin malaman tarihi suka ambata ba zai tafi tare da yanayin sahabban annabi ba, amma malaman tarihi sun ambaci wannan dalili. Akwai dalili na biyu wanda ina ga shi zai fi dacewa da sahabban annabi, mawallafin wannan littafi bai kawo shi ba, ya kawo dalili na uku. Dalilan guda uku ne, amma mawallafin littafin nan ya kawo biyu. Shi yasa a farko muka ce ga dalilai guda biyu da ya kawo. To amma dalilin nan na farko da ya kawo, kamar yadda na yi bayani, yanayin sahabban annabi da ƙarfin imaninsu ba zai tafi tare da su ba. Domin duk ƙalubalen da za su fuskanta, in dai a rayuwar duniya ne za su iya shanye ta, in har za su samu damar addininsu. To me zai sa ƙalubale na rayuwa na duniya ya sa su dawo Makka inda ake tsangwamansu a kan addininsu? Ba zai yiwu ba. To shi yasa ni a fahimtata nake ga wannan sababi da wasu daga cikin malaman tarihi suka ambata ba zai tafi tare da yanayin sahabban annabi. To akwai dalili na biyu wanda Mahadi Rizqullah Ahmad ya kawo shi, cikin littafinsa As-Siratun Nabawiyya Sahiha. As-Siratun Nabawiyya As-Sahiha. Sirar annabi wacce take ingantacciya, kawo dalili na biyu. Dalilin shi ne wanda suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha, suna zaune a Habasha suna ibada da addini a sake, bayan sun yi wata uku da yin hijira sai labari ya dawo musu cewar ai mutan Makka sun musulunta. Annabi ya yi nasara wajen shigar da mutan Makka musulunci. To da suka ji labari, dama abin da ya sa su yi hijira su bar Makka saboda gari ne na kafirai, kuma kafiran sun hana su yin addini. To tun da yanzu kafiran sun musulunta, suka to su koma garinsu, mana dama sun fi jin daɗin zaman garinsu. In ga wannan dalili zai tafi da yanayin sahabban annabi. To amma mawallafin littafin nan bai kawo shi ba. Mahadi Rizqullah Ahmad ya kawo wannan dalili, sannan Dr. Akram Diya Al-Umari shi ma ya kawo cikin littafinsa As-Siratun Nabawiyyah Sahiha Muhawalatu Tatbiqi Manhajil Muhaddithin. Waɗannan duk sun kawo cikin littattafansu na sira cewa sababin da yasa suka dawo daga hijirarsu da suka yi daga Makka zuwa Habasha, labari ne ya isa musu jita-jita rumors cewar ai mutan Makka sun karɓi musulunci gurin annabi. To da suka ji haka sai suka yi murna, suka yi farin ciki, dama suna son zaman garinsu. Me ya hana su zaman garinsu? An hana su su yi ibada a sake. To wannan ya sa suka bar garin. To amma yanzu tunda wanda suka hana su su yi ibada a sake su ma sun shiga musuluncin, kenan wannan na nuna in sun koma Makka za su samu damar yin ibadarsu a sake. To zaman Makka zai fi musu zaman Habasha, tunda zaman Habasha gari ne wanda ba garinsu ba, gari ne wanda ba su saba da shi ba, dama suna wahala da yanayi na rayuwa. To amma sun kwammace su wahala bisa ga yanayi na rayuwa inda za su samu damar yin addininsu. To wannan sababi ‘yan uwa shi ne ya fi dacewa da yanayin waɗannan bayin Allah nagartattu, masu ƙarfin imani, masu takawa, masu neman yardan Allah subhanahu wa ta’ala. Wannan sababi shi zai fi tafiya tare da su da ya sanya suka dawo daga hijirarsu da suka yi. To sai sababi na uku, wanda shi sababi na uku mawallafin wannan littafi ya kawo shi a littafin nan, amma sababi na uku riwaya ce wacce take mai rauni, kuma duk wani malami cikin malamai na tarihi da ya kawo shi cikin littafinsa baya kawo shi ya wuce ya tafi sai ya mai da martani a kansa, saboda ya yi karo da karantarwa addinin musulunci. Shi kan karara a zahiri ya yi karo da karantarwa addinin musulunci. To ina ga saboda yanda lokaci ke ɗaga mana hannu, idan mun ce za mu karanta shi lokacin da ya saura mana ba zai ba mu damar karanta shi yadda ya kamata ba. Kuma dube da cewar shi kansa mawallafin wannan littafi da ya kawo wannan sababi na uku bai tsaya ba sai da ya maida martani kai, to sai zamanto mu bar shi mu karanta shi a lokaci guda da martanin da mawallafin littafin ya mayar. Ina ga za mu jinkirta karatu a kansa har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi mai zuwa na mako mai zuwa, sai mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.